بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومئذ اصبر 25 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan mayu shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 342 cikin jerin giyar darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wanda litafi na Zadul Ma'ad litafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tarihin sa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addinin sa da hulɗoɗin sa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasar Makka nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyar sa inda yake mana darussa game da al-aqdiya hukunce hukunce alƙalanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar a rayuwarsa zamu tashi inda yake cewa faslun fi hukmihi fil asra ga wata gaba za ta yi bayani akan shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda yake hukunci akan fursunoni waɗanda aka kama su a wajen jihadi sabata anhu sallallahu alaihi wasallama fil asra annahu qatala ba'dahum ya tabbata a tarihance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wasu daga cikin kamammun fursunonin yaki annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kama su ya bada umarni an kashe su wato waɗanda ya lura cewa mutuwarsu shine salama shine zaman lafiyan al'umma to sai yasa a kashe su waɗanda suka zama takadarai wanda suka zama manyan shedanu masu hura wutar fitina yace wa manna ala ba'dhi wasu kuma yayi musu almannu shine a sake su ayi musu gori ace to ga yanan an ma sake ku wa fa ba'dhum bi mali wasu kuma an fanshe su da kuɗi ƴan uwansu su kawo kuɗi zinare ko azurfa ko dabbobi ko wani abu makamancin haka su fanshe su wa ba'dhum bi asra min almuslimina wasu kuma an fanshe su ta hanyar musayan fursunoni kun kama namu kuma mun kama naku to za ku ba dawo mana da mutanenmu kuma mu dawo muku da naku yace wa fada bi asra badrin wa fada asra badrin bil mali waɗanda aka kama a yakin badar nan ne kuwa wastaraka ba'dhum ko wastaraka ba'dhum wasu kuma aka mai da su bayi aka ci gaba da wutar da su walakin bil ma'ruf walakin al ma'ruf annahu lam yastarika rajulan baligan sai dai abin da yake sananne shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba mai da wani babban mutum namiji bawa waɗanda ya riƙa matsayin bayi ko dai mata ko kuma ƙananan yara waɗanda za a tarbiyyantar da su su taso su zama mutane akan abin da ake so na aƙida da tarbiyya amma manyan mutane baya musu haka wa qatala yawma badrin min al-asra uqbat ibn abi mu'aytin wa daga cikin wanda aka kashe a ainihin wato yaƙin badar wanda aka kama su sannan aka kashe su akwai wannan kafir mai suna Uqba ibn Abi Mu'aytin a cikin wata nuska ya zo da ƙarin wani mutum anan shine wa Tu'aima ibn Adi wa Tu'aima ibn Adi shi ma an kashe shi wa Nadr ibn al-Harith da Nadr ibn Harith ibn Abi Shayba waɗannan da an kashe su suna cikin Asra Badr wa qatala min yahuda jama'atan kathirin min al-Asra ya kashe da dama daga cikin kamammun fursunoni na Yahudawa a yaƙe-yaƙen da aka yi da su wa fada asra badrin bil mali bi arba'ati alafin ila 400 sannan ko kuma wanda aka kama a badar su kuma an yi wato
an bayar da fansonsu ta hanyar kuɗi da aka biya wanda ya kama daga kan wato dinari 4000 har zuwa 400,000 kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari. Wa fada ba'dahum ala ta'limi jama'ati min al-muslimin al-kitabata, wasu kuma aka ware su wanda suka iya rubutu da karatu, aka ce fansarsu shine ga 'ya'yan musulmai nan ka koya musu, in suka koya suka iya ka zama da. Wa manna ala abi azza ash-sha'ir yawm badr, akwai wani mawaki mai suna Abu Azza, kissar shi ta zo a cikin Sunan Kubra, dan Imam al-Baihaqi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake shi ya ce ya je kawai, duk da yake isnadin ta mai rauni ne kwarai, kamar yadda Sheikh al-Albani ya bayyana a cikin Irwa'ul Gali a cikin lambar tarjuma ta 1215. Wallahu alam. وقال في أسارة بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لأطلقتهم له. النبي صلى الله عليه وسلم يما جنا جمدا أسرى بدر عفوا وانشان نا مجنا مفادا ينتكن سنة أبي داود أن يشوا أم كرئيس دكولي أسرى بدر وانشيني كتكن بخاري وانا نبي يشي يجدو بس يشي إندا Al-Mut'im ibn Adi yana raye kuma yazo ya roke ni cewa in yafe muku duk da na sake ku. So da wancan Mut'im ibn Adi yana da wata falala a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya shayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa na kirki wanda annabi yake girmama shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara da hali na wafa'i ga duk wanda ya mai halin arziki. Lokacin da aka taba koran sa din nan yaje Taifa da ya dawo, wannan mutum ya daga cikin wanda suka tsaya mishi cewa ba wanda yasa ya hana shi yin abinda ya ga ya dace a Makka, shi ma dan Makka ne kamar kowa. To wannan kissa su ita ce take cikin Sahih Bukhari a cikin abin nan Kitabul Maghazi, Kitabul Maghazi. Shi Mut'im ibn Adi daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke girmama shi, akwai tsayuwan shi akan ya ga wannan takarda sahifan nan ta zalunci wanda aka rubuta a ƙarƙashin ta aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa hulɗa da mutane, aka ce su tashi su koma bayan gari, aka ce ma an daina ba su aure, an daina siya, an daina sayan musu. To da shi da wasu mutane Hisham ibn Amr da Zuhair ibn Abi Umayya da Abul Bakhtari ibn Hisham da Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib su ne suka haɗu suka yi wannan abin nan din, suka wargaza wannan tsanan, suka tashi a Ka'aba suka ce ba su yarda ba, sai da aka ɗauko takardar nan daga Ka'aba aka ga kuma ashe ma gara ta cinye duk abin da ke cikinta in banda sunan Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi saboda waɗannan abubuwa. Sai ya ce wa fada rajulaini min almuslimina bi rajulin min almushrikin, ya taɓa kuma karɓan wasu mutane guda biyu cikin musulmai ya bada wani kafiri, wato aka yi musaya kenan kamar yadda yake cikin Musnadul Imami أحمد بن حنبل. وفدا رجالا من المسلمين بامرأة من السبي. هكذا كما يبادا وتماتا شكين كام من باي يأنشي مزاجي شكين مسلمي. استوهبها من سلمة بن الأكوى. وند يكرتيتا يتي سلمة يباشي كوتتا. داتا فادا شكين غنيمة سلمة. سيغتشي وانا ميدرجة سي أقوم متاننتا زا سبادا إتا زا أباس إتا su dawo da musulman da suka kama, saboda haka ya karɓe ta ya bayar da ita ya anshi musulmai. Wa manna ala Sumamata ibn Usali, haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi almannu ga Sumama ibn Usal wanda yana kissa shi na cikin Bukhari da Muslim, wanda aka fita aka kamo shi din nan kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim da kuma abin nan cikin littafin abin nan sira na Ibn Hisham. Shi Sumama ibn Usalin ibn Nu'man daga cikin manyan takadarai ne a jahiliya cikin Banu Hanifa, yana da takadaranci sosai, maci zali ne kuma kowa na jin tsoron shi. Shi ne yake alwashi cewa in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi sai ya kashe shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu mutane suka je suka kamo shi, aka zo da shi aka daure shi a masallaci. Kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya gan shi ya ce amma ana laka an tuslima ya Sumama, har yanzu ba za ka musulunta ba? Annabi ya tumishi wannan zancen. Daga baya ya ce a sake shi, yana ta mamaki ya ɗauka kashe shi za a yi, ya ga an sake shi Annabi ya ce yi tafiyarka kawai, je ka an sake ka. Shi ne da ya fita bayan gari ya je wanka ɗin nan ya dawo ya musulunta to kisan shi shahararriya cikin Bukhari da Muslim to bayan ya musulunta kabilar su ta Banu Hanifa suna daga cikin da suka yi ridda bayan mutuwar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma shi bai ridda ba yana cikin wanda suka tsaya akan musulunci kuma ya ja daga ya hadu da sauran komandojin musulmi da suka kawo musu farmaki aka yaki waɗannan ƴan ridda har aka ga bayan su kuma sai aka zo a cikin kayan da aka samu na ganima sai ya sayi wata riga rigar kuma ta wani soja ne ƴan uwan wannan sojan suka ga riga a jikin shi suka dauka shi ya kashe shi sai kawai suka far mishi suka kashe shi Allah ya kara mishi yadda yace wa manna ala na'am wa atlaqa yawm fathi makkah jama'atan min quraish fa kana yuqal lahum at-tulaqa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya saki kuma da dama ko kuma kusan daukacin quraishawa a ranar fathu makkah suna yake ce musu at-tulaqa akwai hadisi da yazo Nabi sallallahu alaihi wasallama yace idhabu fa antum at-tulaqa ku tafi kun zama entertu to wannan da wannan sigar cewa annabi ne ya fada sannan ake ce musu at-tulaqa to wannan bai inganta ba amma wannan riwaya da'ifi ya ce in ka koma cikin sisila da'ifa ta Sheikhul Albani lamba hadisi na 1163 zaka ga ya kawo ta amma dai ya tabbata a tarihance ana ce musu at-tulaqa hadhihi wa hadhihi ahkamun lam tunsakh minha shay'un lam yunsakh minha shay'un yace wadannan hukunce hukuncen babu abu kwaya daya a cikin su da aka share duka suna nan tabbatattu bal yukhayyaru al-imamu fiha bihasabi al-maslaha shugaba na musulmi shi yake da zabin ya ga me ya kamata yayi kisa ya kamata yayi bautarwa ba su yanci ba tare da komai ba musaya fursunoni a fanshe su ta hanyar a kawo kuɗi sai ya duba me yafi maslaha ga addini da rayuwar musulmi wastaraqa min ahli al-kitabi wa ghayrihi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike bayi cikin ahlul kitabi da waɗansu wanda ba su ba kaman maguzawa fasabaya autas wa banil mustalik lam yakunu kitabiyyin wanda aka kama a autas da kuma banil mustalik ba kafirai ne kristoci ko yahudawa ba wa inna ma kanu abadata awsanin min al arabi larabawa ne maguzawa kaman yake cikin bukhari da muslim da ko da suke cewa bai halasta a bautar da nau'i kaza ko nau'i kaza wa inna yace wastaraqa sahabatu min sabi bani hanifa kuma sahabbai sun ainihin wato bautar da wanda suka kama cikin kabilar banu hanifa din can bayan sun ridda walam yakunu kitabiyyin su ma ba masu littafi bane maguzawa ne wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil asra بين الفداء فدائي والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء وهذا هو الحق الذي لا قول سواه ابن عباس yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada zabi ga al'amarin kamammu a wajen yaki cewa shugaba yayi abin da ya ga ya dace ko dai alfida akawo fa imma mannan wa imma fida'an hatta tada alharbu aw zaraha ko dai akawo kudi a fanshe su ko kuma almannu a sake su والقتل كما اكشي والاستعباد كو امي da su bayi yaf'alu ma sha'a ya aikata abin da yaso cikin wadannan yace wa hadha huwa alhaqu alladhi la qawla siwahu wannan shine magana da babu wata magana sabaninta kamar yadda al-imamu shafi'i suka fada shi da ath-thauri da ahmad ibn hanbal da ishaq da auza'i da ma ashabur ra'i duk haka suke fada su ashabur ra'i sune ma suke cewa bai halasta alfida wal man sai dai kawai su abin nan suke cewa hatta yukhina fil ard ai ta zubar da jini kawai ma kan labi an ya kullahu asra bai dace a ce manzo yana da bayi da ya kama ba hatta yukhina fil ard suka ce ai an share waɗannan hukunce hukunce sai ya zubar da jini kawai sannan shine abin da ya dace amma dai tahqiqi na nuna cewa duk abin da shugaba ya ga dace wai yayi saboda maslaha da dabarar yaki da strategy abin da zai yi kenan faslun fi hukmi wa hakama fil yahudi bi iddati qabaya yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunce hukunce daban-daban yahudawan madina banu qainuqa banu nadir banu quraiza da yahudawan khaybara annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunce hukunce daban-daban fa ahadahum awwalan maqdamihi al madinata farkon zuwan shi Madina ya zauna da su an yi yarjejeniya akan zaman lafiya da sulhu da tsayuwa wajen tsare Madina gabaki daya, kamar yadda zaka ga kissa tana nan a cikin Kitabul Amwal na Zanjawi da kuma Kitabul Amwal dayan na Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam da Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kubra sun kawo kissa. Thumma harabahu banu Qainuqa, mun ji a can baya mun karanta wadannan mufassala cewa banu Qainuqa sune suka fara yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sune wadanda wani a cikin su din nan ya rike tufafin wata mata musulma a kasuwa yana mai mata tsirara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin su da sunan Abu Ba'as, ya je an gwada bin Ba'asi suka yi shawaran bari kawai su wurgo mai dutse kato ko ta sama ya kashe shi. Allah ya aika mala'ika ya bashi labari. Fadhafara bihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan su. Wa manna alaihim, ya sake su. Summa harabahu banu Nadir, sannan banu Nadir suma suka yake shi. Fadhafara bihim, suma Allah ya bashi nasara akan su. Wa ajlahum, ya kore su daga gari. Summa harabahu banu Quraiza, sannan banu Quraiza sune wanda suka hada kai da ƴan Ahzab, sune shi ma fazafara bihim, Allah ya bashi nasara akan su. Wa qatalahum, ya kashe su, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim. Summa harabahu ahlu Khaybara, sannan sai mutanen Khaybara, Yahudawan Khaybara suka yake shi. Fazafara bihim, suma Allah ya bashi nasara akan su. Wa aqarrahum fi ardi Khaybara ma ja'a sha'a siwa man qatala minhum, yace to su kuma sai ba su dama cewa su cigaba da zama a Khaybara amma ta zama ƙasar musulmi, su kuma yanzu duk abin da suka fitar na noma za su bada rabin shi, za su bada kaza ga musulmai, sannan kuma annabi ya ware wasu takaddare a cikin su ya kashe su. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim. Walamma kama Sa'd ibn Mu'adh fi bani Quraiza bi an yuqtala muqatilatuhum wa tusba dhurriyyatuhum, ba zararihim bane dhurriyyatuhum, yace lokacin da Sa'd dan Mu'adh ya yanke hukunci game da banu Quraiza cewa abin da ya kamata shine duk wanda ya balaga a cikin su a kashe shi. Wa tusba dhurriyyatuhum, sannan kuma ƴaƴa da mata duka a kame su zama bayi. Wa tughnam amwaluhum, sannan a anshe dukiyar su zama ganima. Akhbarahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna hadha hukmullahi azza wa jalla min fawqi sab'i samawat, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai hukunci da hukuncin da Allah yake so daga saman sammai bakwai. Wannan shi ma yana cikin Bukhari da Muslim ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Wa tadammana hadha al-hukm anna naqid al-ahd yasri ba'dhum yasri naqduhum ila nisa'ihim wa dhurriyyatan wa dhurriyyatihim, da gaskin abinda wannan hukunci ke nunawa shine wanda suka karya alƙawari, maza manya masu fada a ji a gari in suka karya alƙawari na sulhu, to ya shafi kowa a garin, ya shafi hatta matansu da ƴaƴansu. Shine ya shafi yasri zai tsallaka naqbuhum, shi karya alƙawarin nasu, ila nisa'ihim wa dhurriyyatihim idza kana naqduhum bil harb, matukar sun karya alƙawarin ne ta hanyar kaiwa musulmi farmaki kamar yadda ya faru anan. Wa ya'udu ahla harbin, shikenan sun zama abokan yaki. Wa hadha ainu hukmillahi azza wa jal, wannan shine tsantsar hukuncin da Allah Ubangiji madaukakin sarki yayi. Malam ya sake cewa faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi fati Khaybar, ga kuma hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da aka bude Khaybara. Hakama yawma idhin bi iqrari yahuda ala ma shatara ala shatari ma yakhruju minha min thamarin aw zar'i, a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Yahudawa cewa ya yarda musu cigaba da zama a garin Khaybara zuwa ran da ya ga damar korarsu, da sharadin duk abinda aka fitar na mahsulat na kayan noma to 50% na musulmai ne. Wannan yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ta hanyar sahabi Abdullahi dan Umar. Wa kama bi qatli ibni abil huqayqi lamma naqadu sulha bainahum wa bainahu, sannan ko su mutane guda biyu ƴaƴan abul huqayq Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kuma a kashe su. Saboda mene? Saboda sun karya alƙawarin da aka yi da su. Alƙawarin da aka yi da su ala alla yaktumu wala yughayyibu shay'an min amwalihi, aka ce daga cikin sharadin mutum ya tsira kar ya ɓoye labari ko ya ƙoƙarin ɓoye wani abu na dukiyarsa, su kuma sai aka same su sun ɗebi wata abin nan dukiya mai yawa zinariya sun sa a cikin wata randa sun lallaba cikin dare sun je wani kango sun birne to aka zo kuma fatkatamu wa ghayyam suka boye labarin suka boye dukiya wa hakama bi uqubatil muttahami bi taghyibil mali hatta aqarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka musu toco aka musu wato aka yi musu abin nan tambaya da duka hasi da suka bayyana wa qad taqaddama dhalika mustawfa fi ghazwati khaybar mun ji wannan a baya a yakin khaybara wa kana li alil hudaybiya khassa wannan ganima ta khaybara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka je sulhu hudaybiya da shi to yana cikin wannan ganima domin je sulhu hudaybiya ba a yaki ba saboda ba a samu komai na ganima ba sai dai tsabaragen falala da aka samu ta lahira amma abin duniya ba a samu mutum da ba a yaki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin compensating din mutanen da suka je khaybara suka je hudaybiya saboda sai ya ce idan an je yaki na gaba to za a sallame su kuma dukkaninsu sun fita sun je gabaki daya walam yajib anha illa jabir ibn abdullah fa qasama lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama samu daga cikin wanda suka je hudaybiya kuma dukkaninsu sun tafi khaybara in banda jabir dan abdullah shine kadai yake da uzurin da bai je ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ainihin wato sakamakon shi ya bashi nashi rabon faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi fatihi makka sai kuma hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a lokacin fatu makka hakama bi anna man aglaqa babahu aw dakhala dara abi sufyana aw dakhala al masjida aw wada'a silaha fa huwa anim annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi shelu cewa duk mutumin da ya shiga gidan shi ya kulle duk mutumin da ya shiga gidan sayyidina abu sufyan radiyallahu anhu da duk mutumin da ya shiga cikin masallacin harami da wanda ya yadda makami babu makami a hannunsa ya zama a'azal to waɗannan fa huwa amin kowa za a amintar da shi akan rayuwarsa da dukiyarsa wa kama bi qatli nafarin sittatin wasu kuma mutum shida nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle su a kashe su minhum daga cikin su akwai miqyas ibn dubaba miqyas ibn dubaba da kuma ibn khatlin wa mughanniyatan da kuma wasu ƴan mata guda biyu masu waka kana ta tughanniyani bi hijai wanda suke yin waka suna zambatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hakama bi annahu la yujhiz da yujhazu ala jarihi sannan yace kada a karasa wanda ya ji ciwo karka ga wanda ciwo ka karasa shi wala yutaba'u mudbirin hakanan wanda ya juya da gudu ya gudu ba a bin sa a kamo shi wala yuqtalu asirun sannan wanda aka riga aka kama kuma banda kashewa zakarahu abu ubaidin fil amwal abu ubaidin alqasim ibn sallam ya ambaci wannan a cikin kitabul amwal wa kama li khuza'ata bi an yabzulu suyufahum fi bani bakrin ila salatil asr sannan su kuma khuza'a wanda asali su ne aka zalunta dalilin fatu makka da mutuna su sun shiga cikin alƙawari ta bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma banu bakrin sun shiga cikin na bangaren quraishawa to sai suka je suka auka ma khuza'a da makamai suka yi musu kisa na ganganci sai annabi ya ce to ku je ku rama kisan ku daga sanda aka shigo makka nan har zuwa salalar asar annabi ba su dama thumma qala lahum sannan yace ya ma'ashara khuza'a irfa'u aydikum anil qatl ku dage hannayenku daga kisa ya isa wannan yana cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Musnad kenan hakanan asalin kissa tana cikin Sahih Bukhari da Muslim faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi qismatil gana'im hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda ya kamata a raba ganima wa hakama sallallahu alaihi wasallama anna lil farisi thalathata ashumin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci cewa mahayi wanda ya hau doki ko raƙumi ya je yaki to za a bashi rabo guda uku ne walirrajili sahamun wanda ya je a kafa shi kuma za a bashi rabo daya kaso daya hadha hukmu thabitu anhu fi maghazihi kulliha wa bihi akhadha jumhurul fuqaha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunci a duka yaki yakin shi duka yaki yakin shi da wannan kaida yake aiki kuma ita malamai suke aiki da ita daukacin malamai cewa wanda yake da abun hawa kaso uku daya nashi biyu na abun hawan shi wanda bai da abun hawa ka san shi kawai za a bashi wa kama anna salaba lil qatil su kuma as-salab sune wato as-salab shine tufan dake jikin mayaki sulkensa da makamunsa da takalminsa da kwalkwalinsa da duk abin da ke tare da shi idan kai ka kashe shi to zaka dauki wannan kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim ta hadisin abin na Abu Qatada wancan shi ma yana cikin Bukhari da Muslim ta yi Abdullahi dan Umar wa haka wa amma hukmuhu bi ikhrajil khums sai kuma hukuncinsa game da fitar da ɗaya bisa biyar na ganima a baiwa gwamnati faqala ibnu ishaqa ibnu ishaqa yake cewa kanatul khairu yawm bani quraiza 36 farsa dawakai sun kasance a ranar yakin banu quraiza guda 36 ne wa kana awwala fai'in waqa'at fihi as-sahman suhman go shine wannan shine a wato abu na karo na farko da aka sami watin dukiya ta ganima mai yawa haka wa akhraja minhu khums aka fitar da khumsi wa madar bihi sunna daga nan kuma suna ta gudana akan haka wafaqahu ala dhalika alqadi isma'ilu ibn ishaqa wannan magana ta ibn ishaq akwai wani malami mai suna isma'il ibn ishaqa ya dace da shi fa qala isma'ilu mai yake cewa ahsibu anna ba'dahum qala wasu kuma suka ce turika amral khumsi ba'da dhalika daga baya an zo an daina cire khums walam ya'ti fi dhalika min alhadisi ma fihi bayanun shafin amma babu wani nassi karara da yace an daina cirewa fa inna ma jaa dhikrul khumsi yaqinan fi ganaimi hunain abinda yazo na ambatan khumsi wanda yake yaqini ya zo ne a lokacin yakin hunain qala alwaqidi alimamu alwaqidi yake cewa awwalu khumsin khumisa fi ghazwati bani qainuqa ba'da badrin bi shahrin wa thalathati ayyam farkon yakin da aka fara fitar da khumsi shine yakin da aka yi na banu qainuqa wanda ya auku ne bayan yakin badar da wata daya da kwana uku nazalu ala hukmihi banu qainuqa suka yadda su sako a bisa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasalahum ala anna lahu amwalahum yesu da su akan cewa to duka dukiyar ku tawa ce walahumun nisa'u wadhurriya yace kuma ku rike matanku da yayanku wa khammasa amwalahum yace ne ɗaya bisa biyar na dukiyar ya baiwa ainihin gwamnati sauran kuma hudu aka raba wa sojojin wa qala ubadah ibn samit al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito daga ubada yana cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila badr mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka je yakin badar falamma hazama al-adu hazama Allahu al-aduwa yayin da Allah ya wargaza taron makiya addinin nan tabi'atuhum ta'ifatum yaqtulunahu sai wasu cikin mayaka suka bi su suka ci gaba da kashe su wa ahada qad ta'ifatum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka tsaya suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'ifatum istawrat ala al-mu'askari wal ganima wasu kuma na uku su kuma suka je suka yi mudahama suka auka wa sansanin kafaran suka kwashi duk abin da ke wajen na ganima duk abin da yake wajen mai amfani wa qal falamma raja alladhina talabuhu to wadannan da suka bi sawun kafirai da suka dawo qalu sai suka ce lanan naflu nahalu talabna al'adwa mu ne za mu an shi ganiman nan duka saboda mu ne muka bi sawun kafirai wa qala alladhina ahadu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su kuma da suka yi dakon manzo Allah suka ce nahnu ahaqqu bihi mun bi ku cancanta li anna ahadqana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la yazalu al'adu ghiratahu la yanalu al'adu ghiratahu suka ce saboda mu ne muka jire manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kada abokan gaba su sammatse shi wa qala alladhina stawlaw ala al-mu'askar sai wanda suka je cikin sansanin na kafirai suka yi karasa aiki suka ce huwa lana ai ku dishirme kuke muke da wannan dukiya saboda mene nahnu hawainahu mu muka je muka tattaro domin a sansana aka samu dukiyar fa anzalallahu azza wa jalla shi Allah suka da fadin sa yasalunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fa aslihu zata bainakum Allah yace suna tambayar ka game da ganima ka ce musu ganima ta Allah ce da manzansa fa qasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annawa in qabla an yanzul an yanzila wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu. Sai Allah madaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan ganima a abin nan kafin a saukar da cewa an cire khumsin, kama saukar da wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga a lokacin ya riga ya zartar kuma ya raba an nawa'il, ya raba didi wadira shine an sawa'il, ya raba wa kowa abin da aka ba irin wanda aka ba dan uwansa. Usmanin ya cigaba da cewa wa qala al-qadi isma'il, wancan al-qadi isma'il ibn ishaqa al-maliki al-azdi wanda ya rasu shekara 282 yace idza qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inma qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amwala bani nadir bain al-muhajirin wa thalathatin min al-ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya raba gaba ɗaya dukiyar bani nadir ne ga sahabbai ƴan makka muhajirun, sai kuma ya ware wasu mutane guda uku cikin al-ansaru ya basu. Su ne wane? Asahal ibn Hunayfin wa Abi Dujana wal Harith ibn Simma, waɗannan ƴan Madina ne amma an basu, duk da ba a ba sauran Madinawa ba. Me yasa su aka basu? Saboda sun yi complain, sun yi koke cewa su suna fama da halin yanayi na tattalin arziki. Malam ya ce annal muhajirina, ya zo a wata nuska da li'anna ne, amma abin da yake daidai a nuskar malam shine annal muhajirina hina qadimul madinata shatarhumul ansaru thimarahu. Abin da ya faru shine lokacin da musulmi suka zo Madina a karan farko bayan hijira, mutanen Madina kamar yadda aka sani sun ɗauki gonakinsu sun rarraba ma waɗannan ainihin wato mutane ƴan Makka, sun rarraba musu gonakinsu, sun rarraba musu dukiyoyinsu kamar yadda aka sani. Saboda haka da wannan ganimar ta zo, fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce mutanen Madina in shi'itum qasamtu amwala banan nadir bainakum wa bainahu, in kun so a raba dukiyar nan kowa a bashi daidai wa daida, wa aqamtum ala mawasikum alamu wasatikum fi thimarikum, sai kuma ku ci gaba da taimaka musu ayyukan da suke yi da abin da suke samu a cikin gonakinku za su ci gaba. Wa in shi'tum, in kun so kuma a tsaina halil muhajirina min dunikum, za mu bai wa iya muhajirai, ku kuma fa wa qata'tum anhum ma kuntum tu'tunahum min thimarikum, daga yanzu kuma kowane muhajiri ya janye jikinshi daga aiki ko ɗaukan wani kaso a gonar ɗan uwanshi ɗan Madina, ya zama gonakin sun koma wurin mutanen Madina. Wato wannan kyauta da aka yi wa yusra ala anfusi wal kabil khasasa, akwai waɗanda sun ba da aron gonaki ne, bishiyoyin dabino, bishiyoyin inabi, sai ya ce to nan bishiya guda 300 duk abin da ya bayar na mahsulat naka ne, kai ɗan Makka ka je ka ci gaba da gyara ta da sa masa taki da kula da ita, daman da aka samu ya zama naka. To amma daga wannan lokacin sai Annabi ya ce za su dawo muku da gonakinku, ku kuma ku bari a ba su wannan ganimar su kadai sai su jajaji. Mun gane? Fa qalu bal tu'tihim dunana, ya manzo Allah mun yadda su ka ba su muka kyale, saboda mutanen Madina ba su da kyashi, yana da gaskin ɗabi'a su sananniya cewa ba mutane ne masu kyashi ko hasada ba. You can imagine a ce ga kuɗi tsagwagwa, a ce to wane da kake taimaka mishi, ci gaba da taimaka mishi a ba shi wannan kuɗin, ka daina taimaka mai gaba ɗaya, daga yau sai a ba shi kuɗin shi kuma ya je ya jari, ko kuma ku ci gaba da zama yadda kuke sai a raba muku wannan kuɗin. Mafi yawanmu za mu ce a raba kuɗin nan, ba haka ba ne? Saboda shuhu tsabar kwaɗayi da rowa ta bil'adama, amma su mutanen Madina ba haka suke ba. Dukiya ce mai yawa suka ce ba komai, ya manzo Allah a ba su. Mu mun haƙura mu ci gaba da alkinta abin da muke da shi, ko ba su ce to za ku biya mu kuɗaɗen shekarun da kuna amfani da gonanmu. Mutanen Madina malam mutanen alheri ne, Allah ya ƙara musu yarda. Malam ya ce fa atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa numsiku thimaran, mu kuma riƙe bishiyoyinmu na dabino da inabi da sauransu. Fa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuhajirin, haka nabi ya ɗiba ya baiwa muhajirai. Fastaghnau bima akhadhu, suma daga nan suka samu wadata, muhajiran da suka zo ba su da komai, wani ma ko kayan su tare jikin shi ba yi da shi, suka sha wahala, suka yi ta kwana a masallaci, daga wannan lokacin Allah ya buɗe musu. fastaghnaw bima akhadhu, suka wadata da abinda suka samu. Wastaghnal ansaru bima raja ilayhim min thimari, su kuma ansarawa suka samu karin arziki sakamakon dukiyoyinsu da aka mayar musu. Wa haula'i thalatha min al-ansari shakaw haja, wadancan mutanen guda uku, Sa'd ibn Hunayf, Abu Dujana da Al-Haris ibn Simma, wadanda aka ainihin wato aka sasu a cikin wadannan muhajirun aka basu, su sun kawo koke ne a matsayin cewa talauci da bukatar rayuwa ta darkake su, shi na nabi ya diba su ya basu. Faslun, ga wata gaba. Wa kana Talha ibn Ubaidillah wa Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu wa bishami lam yashhada Badr, wadannan sabon guda biyu da ainihin Talha dan Ubay da Sa'id ibn Yazid basu je Badar ba, sun kasance a daidai lokacin sun tafi harkokin kasuwanci da fatauci a ƙasar Sham. Fa qasama lahumu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahamaihima, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba da su, ya sa su a cikin lissafin abinda aka ba sojojin musulunci a yakin Badar. Fa qala, sai suka ce, wa ujuruna ya Rasulullah, sai manzo Allah mun ga abin nan wato dukiya, alhamdulillah, ina labarin lada kuma ladan zuwa yakin Badar shi ma za mu samu. Sai Annabi ya ce musu, wa ujuru kuma, ku je shi ma ladan haddashi, falalar Badar da ladan yakin Badar da gafar da aka yi ma Badariyawa su ma ta shafe su. Sai dai wannan hadisi ne mursali, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Marasil, saboda haka da'ifi ne kamar yadda Muslim yake faɗa, al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbari laysa bi hujja, wallahu a'lam. وذكر ابن هشام وابن حبيب أن أبا لبانة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم، وأمر أبا لبانة على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة وأسهم لهم. أم بعد الأبار شوى إن جي ابن هشام أتكين كتاب السيرة شوى ابن حبيب دا أبو لبانة دا الحارث ابن حاطب وأن سنبت الله سبحانه من الله صلى الله عليه وسلم دا عاصم ابن عدي. Sai Annabi ya ce su koma gida saboda yarinta da suke da ita, wancan kuma saboda tsufa. Wa ammara Aba Lubana alal Madina, shine babban dattijo Abu Lubana, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya zama shine amiri akan Madina. Wa ibn Ummi Maktumin alas sala, shi kuma ibn Maktumin aka bashi aikin jagorancin sallah. Wa ashama lahum, kuma da Annabi ya dawo waɗannan su ma ya ba su ainihin wato kasansu. والحارث ابن السما كسر بالروحاء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسامه. هكذا الحارث ابن السما ان تفد شي هنيا زا اتف مدينه سي يسا مكريا يا فادا اكن ابن هوانسا سي يكري هنيا سي يداو غدا وني انا cikin sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi. وعن ابن قال ابن هشام وخوات ابن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساني. هكذا خوات ابن جبير شما النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكا مشربنسا. ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن كما ياتبت سيدنا عثمان بن عفان الله يقارى مسيدا يا تخلف بجاك بدر با يا جنيا ما تنسى ديار منزل الله صلى الله عليه وسلم mai suna Zainab, mai suna Ruqayya, Allah ya gafarta mata ya kara mata yadda. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fa daraba lahu bi sahmin, sai Annabi ya dauki sahmi ya bashi wato kaso. Fa qala, yace, wa ajri ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya manzo Allah, to lada fa. Qala, sai Annabi ya ce, wa ajruk hada ladanka an baka. Qala Ibn Habibin, a cikin Malikiya kenan, yace wa hadha khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallama, wanda zai iya wannan kawai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. وجواز المسلمون على الله يقسم لغائب سنه مسلمين sun ijma'in cewa wanda bai zo gurin yaki ba a raba mishi, to wannan khususiya suke ganin ta ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu, ni malam ibnu qayyim sai nake cewa, wa qad qala ahmad wa malik wa jama'atun min as-salaf wal khalaf in al-imam idha ba'asa adam fil masalih fi masalih al-jaysh falahu sawm. Wannan malaman da imam ahmad ibnu hanbal da malik ibnu anas, Allah ya ƙara musu rahama, da malamai cikin salaf da khalaf, kamar anan ainihin wato afwan go na tsallake ne نعم ده معلمي cikin salaf sun ce innal imama idza ba'asa ahada cewa idan shugaba ya aika wani yaje wata muhimma kamar leken asiri kamar aike shi yaje kawo wani sako ko ya raka wasu gida ko makamantan su to za a yi mushi za falahu sahamu za a lissafa shi a cikin wanda suka zo yakin nan kuma a bashi fasan shi kamar yake cikin al-mughni na ibn qudama da az-zakhira وقال ابن حبيب اجل تعرف النوادر والزيادات كتاب مالكيه ابن حبيب يكي فدا هكذا a cikin alhawi ma haka nan asalin magana tana da tushe a cikin littafin sayyid muslim yace lam yakun nabiy sallallahu alaihi wasallam yusimu lin nisa'i was subyan wal abid da mata da yara kanana da bayi duka nabiy sallallahu alaihi wasallam baya raba musu rabo na ganima koda ko sun je yaki ko da an je da mata a matsayin ma'aikata masu abinci masu ba da magani da sauransu ko da an je da bayi a matsayin masu raba abinci masu shara masu jana'iza da sauransu ko da an je da yara kanana duk waɗannan wallahi a basu kaga wanda zai tsalle ya ce to musulunci ya wulakanta mata kaza kaza to ba mata kadai bane ai har da bayi maza ne masu yayi adalci kaga ce kai dan kare haƙƙin mata ne sauransu ba su da haƙƙi ne ba za ka kare su ba da yara da bayi wannan haka musulunci ya zo da shi walakin kana ya hadihim min al-ganima amma yakan diba ya ba su kyauta sai ya ware wani abu ya ce wannan kyauta ne kamar yadda ake yi ma mutane a gado wai za hadar al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min idan ana rabon gado wasu suka zo wajen suna dangantaka da mai kudin amma kuma ba su da gado wasu misali yaran shi ne a kasuwa ko abokan hulɗar shi ko direban sa ko sakatarinsa ko ɗannan shi da yayin sa ƴan uwan shi na jini amma ba su da gado Allah ya ce farzuquhum min a diba a san musu ba laifi idan abun ya kai a bayar to sai a bayar don haka ma duk wani abu da za a raba wanda wani bai da haƙƙi a ciki amma ya zo wajen yana daga cikin mustahabbi a diba a bashi kar a yi ƙema dagau a hana shi don za a wata walima wani ya zo shi ba gaita shi aka yi ba hala mai ɗaukan hoto ne ko ɗan hizba ne ko direban wani babban mutum ne ya kawo shi wajen ko wani mai gadin wurin walimar to kar ku je zafin ka usa dai ku kitirawa da su ku zafin ka angwaye sai ku diba su sai ku ba su haka direban da ya kawo abincin a mota Hajiya ta ce a ce ya kawo sai ku san mai shi ma kun mun gane duk dai ya zama na akwai wato ihsani a tabbatar da ihsani na musulunci ba wai shi yake cewa wai ido guba ne idan mutum ya gani to kar a bar shi haka nan a hana shi a diba a bar shi to haka ko rabon namu ake yin da kakkawa din nan sai a dan cire wannan abu irin almajiran da a rasa san musu dan haka yake amma yanzu saboda bakar ruwa yanzu sai daga gajini na wucewa ta kwararo kawai zaka rasa ma yana ka yanka dabba da ku akan titi ake yanka sai inda kowa zai gani mai rabo ya samu faslun malai ci ga wata gaba وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير يا ديدي توجر ربان وطورا أمي دا أواكي إذن زا أبي ومترا أمي لا سيرا أما سكك آري كوي تشي أواكي يكي سو وسي أدبا أكويا غدا غوما أباشي أمالي دون ونرا أكوما كو مثالي متاني بيوني سكي دا أمي لا سي أبي وكوا أكويا بير مثالي shine ma'anan cewa wa adala fi qismatil ibli wal ghanami kullu asharatin minha bi ba'ir fa hadha fi taqwim wannan wajen yin kirdado kenan wajen yin estimation wa qismatil mali al mushtarak da kuma inda za a raba dukiya da ake tarayya a kanta idan kuwa tarayya ga wata dukiya ko za a yi ma raqumi kimar kudi ko awaki kimar kudi ya kamata a amfani da wannan wa amma fil hadi amma wajen hadaya a aikin haji faqad qala jabirun na harna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya al badna an sab'at yace a zamanin lokacin hudaybiya mun yi ainihin wato mun yanka dabbobi lokacin annabi yace kowa ya aski ya yanka dabba shidin nan to mutum bakwai sai su hada akan raquma guda daya wal baqara an sab'at haka nan saniya mutum bakwai haka yake a cikin sayyid muslim yace فهذا في الحديبية وانا كيف رأى الحديبية واما في حجة الوداعي فقال جابر ايضا حجة الوداعي كما سيدة جابر يكي تشوى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا على بدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر تشيمو تشيوا ميتا ريا متم بقوي أكان راقمي قدا ديا مهدو أكان راقمي ديا ميانكا مطين هديرم وكلاهما صحيحون دكنا حديثا سنتبتا دكما سنة كنسي ومسلم. وفي السنن يلو أتكن سنة أبي داود ابن ماجة دا سنن الكبرات البيهكي أكان آمر ما يرويتو من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي بدنا وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره أن يبتاع سبع شياه فضباهن. وني يقول يا من الله صلى الله عليه وسلم أنا بينا باش وانا الواشي قوة رنسوة قوة كفارة ودى حكومة فدية ترى قمي قدى لأيا كما ينزلنا دا ودا تقلن لن سيرا قمر نيوان الفدية أما نازاق يا أكاسوا بابا رقم سيرا يا زيني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم sayan ne goyen wuce an yabta a saba shiyahi cewa to me kun raƙumi ya sai akuya guda bakwai kaga can yazo da guda goma ko a wajen takwim kaga wannan ma takwimi ne amma ta hanyar saboda wannan ta hanyar fidiya ne yanka ne za a yi na addini wancan kuma ta hanyar mene mallaka ne yace to sai umurce shi da sai akuya guda bakwai fa yadhbahuna ya yanka su wannan yana cikin kamar da muka fada yana cikin sunanu Abu Dawud da Ibn Majah da Sunan al-Kubra ta al-Baihaqi da Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal da yake a cikin isnadin akwai tadlisi na Ibn Jurayz wallahu a'lam. Malam yace faslun wa kama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salabi kullihi lil qatil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa duk wanda ya kashe wani jarimi to duka abin da ke jikin wannan soja nashi kamar da muka ambata da takalmi da khinjar da takobi da kibau da sitirarsa da sulkensa da kwalkwalinsa da zoban hannunsa duka ya zama na wannan sojan da ya kashe shi walam yukhammisu annabi sallallahu alaihi wasallam bai cire ɗaya bisa biyar yace a ba gwaratu wala yaj'al walam yaj'alhu min al-khumsi isa shi kuma cikin ganima ba bal min asli al-ghanimati sai dai a cikin abai sai shi a khumsi bangaren na gwaratu ba sai dai zama cikin asalin ganima wa hadha hukmuhu wa qada'uhu ona shi ne hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka wa qala fi sahih al-bukhari as-salabu lil-qatil innama huwa min ghairi al-khums wannan abin da za a baiwa ainihin wato shi wanda yake kisan baya cikin khumsi baya cikin abin da za a ware gwamnati wa kama bihi bi shahadati wahidin sannan kuma ya zai a gane wani shi ya kashe babban kafiri wani ya cancanci wannan dukiyar tashi shine idan yana da shaida zai kawo shaida kwaya daya cewa sanda ake cikin yakin ni na kashe wani wa kama bihi ba'dal qatl kuma za a yi hukuncin ne bayan kisa sai ya mutu tukunna fadi arba'atu ahkam tadammanaha hukmuhu sallallahu alaihi wasallam bisalabi liman qatala qatilan kaji hukunce hukunce guda hudu cewa dukiyar tashi ce babu khumsi shaidan mutum daya kuma sai ya an tabbatar ya mutu banda wanda aka ji ma rauni kin wa qala maliku wa ashabu Imam Malik rahmatullahi alayhi shi da malaman makarantar sa yake cewa as-salabu la yakunu illa min al-khums suka ce sam su as-salab ana lissafa shi ne cikin khums hukumuhu hukumun nafali saboda haka yana ɗaya ne da abinda aka ƙara wa wani soja nafal bayan an gama bayarwa annabi na iya ƙarawa to kaga su a wajen su yanzu idan an zo cire khums za a cire duka da salab su ko a wajen sauran malamai za a ware salaf din ne daban a cire khumsi a wajen shi wa qala malik wa lam yablughna ar-rasul annabi sallallahu alaihi wasallam qala zalika suka ce annabi bai su ba su san annabi ya faɗa haka ba wala fa'alahu kuma bai aikata haka ba fi ghairi yawmin hunain sai a ranar hunain kadai annabi bai ce a dinga yin haka ba shi dai aikata su daya wala fa'alahu abubakar bai haka ba wala umaru radiyallahu anhuma umar ma bai yi ba qala ibn al-mawazi wa lam yu'ta غير براء ابن مالك سلب قتيله وخمسه كما وند aka ce an taba baiwa sai albara ibn malik an bashi kuma an cire daya bisa biyar qala ashabu malama kata maliku suka ce qala allah ta'ala allah ya ce wa alamu anna ma ganintum min shay'in fa anna lillahi khumsah min shay'in tu wata ganima allah yana da daya bisa biyar dinta faja'ala arba'ata akhmasil ganima liman gharimaha yace sauran hudu bisa biyar shine na wanda suka je yaki. Fala yajuzu an yi ukhadha shay'un mimma ja'alahu Allahu lahum bi ihtimal. Bai yuwa da wani tunani da ayyuwa ta da ayyuwa ko a tunanin cewa haka ne a dauka a ba wani mutum a kebance shi dashi. Sadaka a wurin su babu wani. Wa idan falo kana hadhihi al-ayati innama hiya fi ghairi al-aslabi lam yu'akhir nabi sallallahu alaihi wasallam hukumaha ila hunain. Kuma ayar da a ce ta shafi abinda ba salabi ba, Qur'anin bai zinkirta aiki da ita ba har sai da aka je Hunain. A can inda aka yi yaki kafin Hunain ba aiki da ita ba. Wa kad nazala fi qissati Badr. Alal kuma ayata sauka ne game da qissar Badr. Mun ji a baya ko? Wa aidan inma qala annabi ya ce ne man qatala qatilan falahu salabuhu. Wanda ya kashe wani yana da abin da ya cire daga jikinsa. Ba'ada an baradal qitalu walau kana amran muqaddaman la'alimahu Abu Qatadah Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da bai fada haka ya ga jikin mutane yayi sanyi ne, suna nema su samu wato a futur haka, to shine sai encouraging din su da wannan kalma. Kuma inda a ce umarni ne da ya gabaci wannan lokaci, to da Abu Qatadah wanda babban soja ne cikin sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya san haka. Wa'adu akabiri ashabi, ɗaya daga cikin manyan sahabbai, wa huwa lam yatlubu hatta sami'a al-munadi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu dhalika. Bai nemi cewa zai cira kayan ba, sai da ya ji an yi shela an faɗa haka, to shine ya ga cewa ashe yana da wannan falalar. Wa qalu, suka ce wa aidan fa nabi sallallahu alaihi wasallama a'tahu iyyahu bi shahadati wahidin bila yami. Nabi ya bashi ne da shaidar mutum ɗaya babu rantsuwa. Falau kana min ra'asil ganima lam yukhraj haqqu mughnamin mughnamin illa bima takhruj bihi al-amlaku min bayyinati aw shahid yamin. Yace da a ce haka abun yake yadda kuke fadi, to da ba zai yi a cire haƙƙin wani abu da wani ya ci ganima ba, a mallaka ma wani sai da irin bayanai waɗanda da su ne ake cancantan a baka kuɗi a wajen shari'a. In aka zo shari'a rigima akan kuɗi, sai ka yi rantsuwa ƙafa biyu, ko sai an kawo shaidu, ko an kawo rantsuwa ɗaya da shaida ɗaya, to wannan shi ma wata dukiya ce za a mallaka maka kai khas. Bayan tana cikin almalul mushtarak, to sai an samu wannan hukuncin. Wa qalu, suka ce wa aidan falaw wajaba lil qatili wa lam yajid bayyinatan la kana yuqafu. Da a ce kuma da gaske ne dukiyar ta wanda ya kisan ne, amma sai ya zama bayi da shaida, to ba za a ce a maida ta cikin dukiya gaba ɗaya ta ganima ba, sai dai a maida ta waƙafi a sadaka da ita. Kallutuka, kaman tsuntuwa, wala yuqsamu, ba za a raba ba. Idan mutum ya yi tsuntuwa ya ta cigiya bai samu mai shi ba, ba a cewa ya koma da shi ya sa shi a cikin ganima, kowa ya mallaka a sa shi a cikin masallaci ko baitul mali ko dukiyar zakka ko fidda kai, ba za a ce ai haka ba, sai dai shi ya mallaka. Wala yuqsamu, ba a raba. Wa huwa idza lam takun bayyina yuqsamu, shi ko wannan wato salam idan ba a samu hujja ba za a raba shi kowa ya samu. Fa yakhruju min ma'ana al-mulk, ya fita daga ma'anan mallaka. Wa dalla ala annahu ila ijtihadil imam, wannan na cewa hukuncin ya shafi yadda liman ya ga yafi dacewa. Yaj'aluhu min al-khums alladhi yaj'alu fi ghairi, ko ne sashi a cikin khumsi. Wa hadha majmu'u ma hatajja bihi ma hujja bihi li hadha al-qawl, wannan shine tattaruwar abin da aka kafa hujja da shi ga masu wannan magana, masu cewa ba su yadda a ciri salab a baiwa wanda ainihin wato ya kashe wani kashashen kafiri ba. Idan muka zo a darasi na gaba za mu ji kuma hujjar ɗayan ɓangaren wanda suka ce a cire a baiwa wanda ya kashe wani daga cikin kafirai sanannu, insha Allah. Wa sallallahu sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.